الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقص جوات رمضان Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1436 wanda yazo 26 ga watan 6 2015 zamu tashi sura ta 89 suratul fajri tana da aya 30 tana da kalmomi 139 da hurufa 573 wannan sura tana karantar da mu abubuwa guda hudu na farko tana nuna mana girman Allah subhanahu wa ta'ala nabi tana nuna mana makomar azzalimai na uku tana nuna mana yadda rayuwar dan adam take in Allah ya jarabce shi da samu ko rashi sannan tana nuna mana yadda dan adam yake da zari wajen cin dukiyar jama'a sannan a ƙarshe tana bayani akan makomar muminai da kuma makoma fajirai Allah ya sa mu gama da duniya lafiya na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal fajr wal layalin 'ashr was shaf'i wal wasr wal layli idha yasr هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
Wannan sura tana cikin surori guda 15 da aka bude su da rantsuwa kuma mai rantsuwar shine Allah abinda ya rantse da shi wasu daga cikin halittunsa abinda ya rantse saboda shi dan ya nuna girman buwayarsa da ikonsa akan yadda yake gudanar da halittarsa waɗanda aka wa rantsuwa masu sauraron wannan sura na musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba abinda aka yi rantsuwar da shi kuma gashi nan mun ce rantsuwa tana buƙatan rukunai guda 5 wasu ma su kan kai su 7 ko 8 akwai al-muqsimu wanda zai yi rantsuwa Allah ta'ala shine mai rantsuwar akwai al-muqsamu bihi abinda za a yi rantsuwar da shi shine waɗannan abubuwa guda hudu da Allah ya rantse da su a farkon wannan sura na uku al-muqsamu alaihi abinda za a yi rantsuwar a kansa shine jawabin rantsuwar akwai al-muqsamu lahu wanda za a yi wa rantsuwar, sai kuma adatul qasmi wanda shine wawul qasmi, sannan wasu kan faɗi zaman da makan da ma irin waɗannan. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal fajari, Allah ta'ala ya rantse da alfijir na kowace rana, duk alfijir din da yake to, to Allah ta'ala ya rantse da shi, saboda in an wayi gari anan ne hada-hada da zirga-zirga da kai komo ɗan adam suke shiga cikin hada-hadarsu ta yau da gobe. Sannan ketowa alfijir yana tabbatar da ibada guda biyu. Ketowa alfijir shine alama ta an fara azumi, ketowa alfijir shine alama na lokacin sallar asuba yayi. Da haka waɗannan muhimman rukunan musulunci guda biyu, da sallah da azumi, ana gane shigan lokacin su, musamman sallar asuba daga cikin salloli guda biyar shigan lokacinta. Shi yasa Allah ya ce wa qur'anal fajri, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Da haka qur'anal fajri shine sallar asuba, saboda ana karatun qur'ani a cikinta, min babu itlaqil juz'i ala al-kull, ko itlaqil juz'i wa yuradu bihi al-kull. Saboda haka Allah ta'ala ya ce ya rantse da al-fajr. Wal fajru, asalin fajru shine infijaru zulmati min as-subh, idan wato duhu ya kece asuba ta fito, wan fajara al-ma'u, akan ce ruwa ya kece, in fataha al-fajru daw'un nahari, hakkan nan na rana dake fitowa wanda ake gane alamar gari ya waye, idan shaqqa anhu al-laylu, idan dare ya tsago daga jikinsa, wa huwa ma'khuzun min al-infijari, ana cewa in fajara, yanfajiru infijaran, idan ya fashe ko ya tsage ko ya kece, yuqalu in fajara an-naharu yanfajiru infijaran, teku ya kece kecewa, idan shaqqa minhu mawdi'an li khurujil ma'i, wannan yasa ake kiran wanda ya saba Allah fajiri, saboda kharaja an ta'atillah, wato ya fita daga da'a ga Allah, sai a ce fajir, daga fajara ne wato fita, laka humul kafaratul ajara. Malamai sun ce me ake nufi da al-fajr anan, wasu sun ce dukkan al-fijr na kowace rana ne Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da shi, innahu al-fajrul ma'ruf allazi huwa bada'un nahari, shine al-fijr wanda alamar bayyana gari ya waye ake ganewa da shi. Na biyu, salatul fajri, ita kanta sallar asuba, ko annaharu kulluhu, dukkan wayewar gari ana kiransa wannan, ko annahu fajr yawmin nahari, ko washe garin ranar yanka, wacce muke kira babbar sallah, domin a rana ake jifa ay yanka, ay aski, ay dawafi, ma ay sa'i, manya-manyan ayyukan haji in an yi washe garin ranar arfa, an wuna a arfa, an kwana a muzdalifa, an wayi gari goma ga wata, alhazai sukan je su jifa, su yanka, su aski, su dawafi, su sa'ayi. To da haka wasu malamai suka ce wannan rantsuwa ta keɓanci wannan asubar, saboda mahimmancinta da waye garin da aka yi cikin ranar babbar sallah. Walayalin ash, sannan na biyu, Allah ya rantse da darare guda goma. Waɗannan darare guda goma, wasu malamai sun ce asharu zilhijja, su ne kwanaki goma na zilhijja. Na biyu sun ce annahu la'asharul awakhiru min ramadan, goman ƙarshe na watan ramadana. Wannan fassara tafi dacewa, dalili al-layal aka ce darare, waɗancan kuma ayyukan mafiyawa ana yin su ne da yamma ko da safe, shi ko wannan lailatul qadari yana cikin dare ne. Shi yasa Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alf shahr, tunda a cikin wannan kwanaki goma a mara 21 ko 23 ko 25 an fuzato a 27 ko 29 ake samun daren lailatul qadri, wanda wannan dare yafi shekara 83, shine wata 1000. In Allah ya azurta ka, ka dace ka tsaya a wannan dare, aka karbi tsayuwarka, to ibadarka ta ninka ta wuce ma fiye da, don ba Allah ta yi daidai da wata 1000 ba, ta yi khairun min alfi shahri, ya fi dare 1000. wato daraja da kuma alheri. To kaga ashe kenan wannan shine ko kuma al-asharul awakhir min Ramadan, ko al-asharul awakhir min Ramadan, ko kuma wato asharul Zulhijja, ko kuma al-asharul awwal min al-Muharram. A cikin maganganun nan guda hudu, wanda yafi karfi shine al-asharul awakhir min Ramadan, goman karshe na Ramadana. Tunda Allah yace layl wa layalin ashr, wato dararen nan guda goma Allah ya rantse da su. Wa shafa'i, Allah ya rantse da duk wani abu mai biyu biyu. Wal watari, ko wal witri, da duk wani abu mai mara daya tak, babu shi ko sai Allah, babu wani abu kwaya daya kwallin kwal tilo gade bago sai Allah ta'ala, shi kadai ne daya wanda ba shi da mara. Amma duk wani abu na halittar Allah, wa min kulli shay'in khalaqana zawjayni la'allakum tadhakkarun, shi yasa ake cewa sama da ƙasa, gabas da yamma, kudu da arewa, aljanna da wuta, dariya da kuka, farin ciki da bakin ciki, fari da baki, sunna da bid'a, musulunci da kafirci, adalci da zalunci, gaskiya da ƙarya, ilimi da jahilci, baki da fari, dogo da gajere, mai ƙiba da siriri, akan ce oxygen ko da hydrogen, ko a ce negative da positive, da haka suke tafiya, wato ba sa canzawa. Za ka shiga musulunci? Musulunci zai shiga? To alhamdulillah. Za ka shiga musulunci? Ya ce insha Allah. Ai yanzu abin ya zama insha Allah. Me yasa kake so ka shiga musulunci? To shi kenan alhamdulillah. To zan gaya ma abinda ake shiga ya isa. Zan gaya maka tunda Allah ya sa ka taso a cikin musulmi, kana ganin ayyukan da ake na musulunci, zan gaya maka abinda mutum yake faɗa in zai musulunta. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Wannan cikin larabci ka faɗa cewa daga yau na amince, na yarda da gamsuwata ba tare da wani ya takura ni ko ya min dole ba, na yarda ba abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai. Ka yarda da haka? Kace daga yau ka yarda, ka amince Allah ya aiko annabi Muhammadu bawan Allah ne, manzon Allah ne. Ka yarda da haka? Kace daga yau ka yarda annabi Isa manzon Allah ne, bawan Allah ne, ba dan Allah bane. Ka yarda da haka? To yarda da wannan shine shiga musulunci. Me sunanka? Ya sunanka? Shedrak. Shedrak shine sunanka. To yanzu wannan suna kake so, ko a ban maka Shedrak din? to wanne wanne kake so yanzu a cikin wanne suna kake so yanzu na musulmi gaskiya mu ba wanda zai dauka okay Sadiq Abubakar Sadiq kenan Allahu akbar to kaga Abubakar Sadiq da ka dauko shine farkon wanda ya fara shiga addinin musulunci a cikin manyan gari saboda haka yanzu sunanka Abubakar Sadiq a wace unguwa kake yarwa gana nan cikin garin Gombe kenan sana'a me kake yi aikin kafinta kake yi ko kayi makaranta to yanzu ka riga ka zama musulmi akwai makaranta da muke koyawa mutum addini da sana'a da ma taimaka masa yayi karatu don musulunci bai yadda kana musulmi ba ka da sana'a ba bai yadda kana musulmi ba ka da ilimi ba ko bai yadda kana da ilimi ba kana musulmi ba ka da abin da zaka yi ba saboda haka yanzu Abubakar Siddiq yanzu ga ƴan kwamitin mun nan zan hada ka da su zaka je su rubuta sunanka ai maka rijista ka dinga zuwa kana yin karatu fatan mu Allah ya tabbatar da mu da kai a cikin addinin musulunci to Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse wa shafa'i wal watari Allah ya rantse da duk wani abu biyu biyu kuma Allah ya rantse da abu kwaya daya shine Allah anan Allah ya rantse da halitta sabaki daya kuma ya rantse da kansa wal layli rantsuwa ta hudu Allah ya rantse da dare izayat idan ya tafi ko idan ya dawo wannan shine guri na shida da Allah subhanahu wataala ya rantse da dare mun ce dare shine abinda Allah ya rantsuwa da shi da yawa cikin alqur'ani a cikin halitta safiya da kowace halitta in dai rantsuwa da halitta ne to dare shine Allah ya rantse da shi a gurare daban-daban har so shida sai Allah ta'ala ya ce hal fi zalika qasamul lizi hijr lalle ai hal kad kenan tabbas a cikin wannan rantsuwa a cikin wannan akwai rantsuwa ga dukkan mai hankali domin Allah ya rantse da alfijir ya rantse da darare guda goma ya rantse da duk wani abu biyu da kuma kwaya daya shine Allah mun ce shi kadai ne bai da kishiya amma duk abin da ka fada sai kaga mukabalin sa ko mun kawo misali da dama to shine rantsuwa ta hudu wallahi izayis sai Allah ya ce hal fi zalika qasamul lizi hijr lalle a cikin wannan akwai rantsuwa ga dukkan mai hankali ya san an yi rantsuwa sai saurara ya ji menene jawabin rantsuwar ko kuma menene zai biyo baya ai lizi aqalin dukkan mai hankali wasu miyal aqalu hijran an kirawo hankali hijru li'annahu yahjuru sahibahu anil qadihi domin yakan ba mutun kariya da tsaro gabarin afkawa abinda bai kamata ba wasu miya aqalan an kuma kira shi hankali li'annahu ya'qilu amma la yahsulu domin yakan wa mutun da baibayi da tarnaki gabarin aikata abinda bai dace ba wasu miyal aqalu annuha sannan an kira shi ma annuha li'annahu yanha amma la yahillu domin yakan hana mutun abinda bai dace ba ai anna man kana zalubbin duk wani mai hankali da basira da ganewa alima anna ma aqasama Allahu bihi zai san abinda Allah ya rantse da shi min hadhil ashiya daga waɗannan abubuwa da aka lissafa waɗanda Allah ya rantse da su wanda har malamai sun yi fassara kusan 20 akan abinda ake nufi da ash-shafi wal watar wasu sun ce ash-shafa shine halitta baki daya al watar kuma shine Allah ta'ala wasu malaman suka ce ash-shafa'u yana nufin Adam da matarsa domin su ne su biyu ko da aka halitta wanda kuma ta hanyar su ne ake samun mace da namiji ake samun kuma nau'i daban-daban ko kuma ash-shafa'a kwanaki ne guda biyu yawman nahari na biyu kuma shine wato ranar da take biyo bayan wannan waɗannan maganganu guda 20 duk suna koma zuwa ga abu daya shine cewa dai ash-shafa'u a dauke shi a ma'anan dukkan halittun Allah tunda bibiyu ne wal watar ko witr ko wataru dan tunda hadisi yazo inna allaha witrun yuhibbul witra Allah daya ne kullun kull yana son komai a dinga ƙara daya, inde ba shi yace a tsaya a biyu ko hudu ba ko shida ko goma ba, zaka ga mafi yawa ayyukan ibada akan ƙara daya ko a ce uku ko a ce biyar, musamman bakwai. Bakwai tana da yawa a cikin musulunci. Saba'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zillihi yawma la zilla illa zillu. Bakwai Allah zai sa sa inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar, kaga aka ce bakwai. Sannan tawafi ma bakwai ake yi, kwanaki guda bakwai, sa'ayi bakwai, jifa bakwai 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 bakwai, hasso nawa, hasso goma, ya zama 70 kenan. Kun ga ashe kenan bakwai bakwai tana da yawa a cikin addinin musulunci. To saboda haka ne aka ce wannan wutiri anan ana nufin Allah subhanahu wa ta'ala, sannan kuma ash-shafa'u yana nufin dukkan halitta Allah, wanda shine wannan kauli guda 20 da malamai suka kawo duk yana komawa zuwa ga wannan. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin, shin baka ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala mahallicinka ya aiwatar ga adawa ba? Fakhawafa ahla makka bi ihlaki man kana ashadda minhum, Allah ya firgita mutanen makka waɗanda suke adawa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan abin da ya aikata ga adawa. Sai Allah ya ce irama zatil imad, sune wannan kabila ko gari ko ƙasa ma'abota tsawo, an ce tsawo gare su. Annahu ismu baldatin, shi irama an ce sunan gari ne, jimalan farra'u. Wasu kuma suka ce shi irama wato wani gari ne wanda yake a kusa da Dimash, ko wata gari ne Iskandariya, ko wani gari ne a cikin yankin Sana'a. Na biyu annahu ismu ummatin minal umami, sunan wata jama'a ce irama din. Allah ya ce zatul imaj, ko kabila ce daga cikin kabilun adawa masu tsananin karfi, ko kuma suna ne na kakan adawa din. Kisa Allah ya ce zatul imaj li'annahum kanu ahala amadin wa khiyamin, suna yin dirkoki, suna yin ginshikai, kuma suna yin hema su shiga ciki su zauna. Ko kuma anna ma'ana zatul imad zatul dul, masu tsawo ne, zungura zungura ne mutanen, shine ma'anan zatul imad. Ko kuma zatul quwwati wa shidda, masu tsananin karfi ne, da kuma wato tsananin abin da ma'khuzu min quwwatil a'midati. Ko kuma zatul bina'il muhkam, suna yin gini wanda yake da tsananin kwari, saboda haka aka kira su zatul imad. Allati lam yukhlaq, wanda ba a halicci mithluha, irin ta ba, fil bilad, a cikin dukkan garuruwa. Wannan wato saboda tsananin karfin su da fasahar su da hikimar su, Allah ta'ala bai yi wata halitta a wannan zamani irin su ba a cikin kowane gari. Lam takhluq, an karanta shi lam takhluq mislaha, wato ba su yi irin wannan gari ma, ko lam nakhluq mislaha, ko kuma lam nukhluq mislu tilkal qabila fi duli wal quwa, ba a halicci irin wannan halitta ba a wajen tsawo da tsananin karfi. Ko al madinatu lam yukhlaq mislu madinatihim zatil imad, ba a halicci wani gari ba wanda yake kama da irin wannan gari nasu, wanda yake mai tsananin, wato iya sun iya gini ko kuma ga karfi. Wa samudal ladina, kuma baka ga yadda Allah ya aikata da samudawa ba, wadanda jabu sakhara, suke fasa dutse, suke tsaga dutse, suke kankare dutse su shiga ciki. Wa tanhituna aljibala buyuta, suna kankare dutse su yi gidaje a ciki. Ay qata'uhu wa naqabuhu, sukan huda shi su kwakule shi su shiga ciki su yi gida. Wa fir'auna, ko baka ga yadda Allah ya yi da fir'auna ba, zil autadi, wa samudal ladina jabu sakhara bilwad, wadanda suka wato tsaga dutse a nan wadil qura, shine inda garuruwan su suke lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai je Taboka, ya wuce ta garin, har yake ce masahabbai ku rufe fuskokinku, kuma ku wuce kuna kuka, domin kada musifar da ta fada musu ta fada muku. Yau kuwa har zuwa ake yawon shakatawa, aje a hauka cikin gidan ana daukan hoto. Shi kuma annabi ya ce ka aje, in an je gurin ma a wuce da sauri a rufe fuska. Su ku ɗan yawon shakata zuwa suke su shiga ciki ma su zauna suna daukan hoto, wato kowace musifa ma za ta faru ta faru. Wa fir'auna zil autad, da kuma fir'auna ma abocin durkoki, an ce dirka ce ta mulki, mulkin karfin mulkin sa aka siffanta da dirka. wasu kuma sun ce durkoki gare shi da yake daura mutane ya shake su ko ya wato rataye su ko kuma ya sa a bankare su ya ta dukan su ko yana halakar da su allazina taghaw fil biladi wadanda suka wuce gona da iri a cikin garuruwa suka yi barna da adawan da samudan da fir'auna duk sun aikata sabo sun yi girman kai sun kibin annabawa fa aktsaru fi hal fasada suka yawaita barna a cikin waɗannan garuruwa ta hanyar kashe mutane da kuma sabo fa sabba alaihim rabbuka dan haka Allah ya kwarara musu sauda azabin bulaliyar azaba sandar azaba Allah ya musu bulalar azaba Mala Ibn Kutayba ya ce sauda azabin lianna ta'ziba kad yakunu bisauti domin akan wa mutum bulala Malam Zajjaj ya ce ja'ala sautahu allazi darabahum bihi al'azaba Allah ya sanya bulalar da ya musu ita ce azaba inna rabbaka lalle Allah mahallicinka labil mirsad yana nan a madakata yana jiran kowa kowa zai iso ya gamu da Allah yarsudu man kafara bihi bil azabi Allah yana dakon duk wanda ya kafirce da shi ta hanyar dandana masa kodar azaba wal marsadu at-tariqu kama a ce zaka gamu da ni ka taho ina kan hanya ina jiran ka kai ko sa an ka ne yace zamu hadu a hanya ai dole ka shirya balle Allah yace zamu hadu ba dai tafiya kake ba zamu gamu zaka ga abin da zai faru na'am
fa ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
بيان الله سبحانه وتعالى يا جيا منا makomar adawa da samudawa da fir'auna waɗanda suka yi tsaurin kai suka kangare suka yi butulci suka zama miyagu sai Allah yake gaya mana ɗabi'ar mutum in bai samu tarbiya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da yace ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabahu sarra'u shakara فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ منزل الله صلى الله عليه وسلم yace ku yi mamaki cikar mamaki ya tabbata ga al'amarin mumini duka alheri ne babu wanda yake samun wannan sai mumini idan abun farin ciki ya same shi sai yayi godiya. Godiyan nan zai yi ta ne ta hanya uku. Na farko yadda wannan abin daga Allah yake, saboda haka ba ƙarfinsa ko dabararsa ko hikimarsa ko wayensa ko azancinsa ko ƙwarewarsa wajen harkar tattalin arziki ta bashi wannan ba, ko iya tanadinsa da tsaro da tattali da kuma tsimi da tanadi ba. Sannan na biyu ya faɗa da baki na godewa Allah da ya mun wannan arziki. Sannan na uku ya aiwatar da arzikin ta hanyar da bai saba wa Allah subhanahu wata'ala ba. Sannan kuma in an hana shi sai ya haƙuri, shi ma haƙurin sai ya zame masa alheri. Haƙurin kuma shine guda uku ne. Idan Allah ya jarauce shi da rashi, yayi haƙuri ya maida al'amarin ga Allah. Wa bashirus sabirin allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sannan na biyu, idan Allah ya sa shi yayi, zai daure yayi, domin a cikin yin akwai alheri. Na uku, idan Allah ya hana shi, zai hanu, domin a cikin hanuwar akwai alherin duniya da lahira. Sai Allah ya ce fa ammal insanu, wannan da duk kowa ake wanda bai samu tarbiya ba. Fa ammal insanu, amma shi mutum idza mabtalahu rabbuhu, idan Allah mahaliccinsa ya jarabce shi ya gwada shi, fa akramahu ya karrama shi, wa na'amahu ya bashi ni'ima, fa yaqulu sai ya ce rabbi akramani, Allah ya karrama ni dan na cancanci karramawar. Sai ya ce wannan wato wannan utituhu ala ilmin indi, an bani wannan ne saboda ƙwarewata, gogewata, fahimtata, iyawata da kuma tsimina da tanadina da kuma shigata da fitata da ƙwarewata wajen sanin tattalin arziki. Sai ya ce Allah ya dama ya kamata ya yi min haka. Wato ba zai ga cewa wata ni'ima ce ta Allah ba. Kuma Allah ya ce wa nabalukum bisharri wal khairi fitna, da samu da rashi duk gwaji ne daga Allah. Wa amma idza mabtalahu, hakanan idan Allah ya jarabce shi, fa qadara alaihi rizqahu, Allah ya kuntata arzikinsa ya zama ba ciniki, ko al'amari ya rikice, ko abubuwa sun yi baya, ko sun rike wuya, ko an fada kwata, ko mai sulaf, fa yaqulu sai ya ce rabbi ahanan, Allah ya wulakanta ni, dan me Allah zai min haka, ya zai ba wani ya ba wani ni ya hana ni, wannan abun ba haka ya kamata ai ba. Ya fara zarge-zarge, ya fara faɗan maganganu. Wala taqul law fa inna law taftahu amala shaytan, za a sabaka shay'un fala taqul law fa inna law taftahu amala shaytan. Saboda haka sai ya bude kalla, Allah yace ba haka al'amarin yake ba, yadda mutane suke zato da samu da rashi duk jarabawa ce. Wa nabalukum bisharri wal khairi fitna, in Allah ya baka kudi gwaji ne, haka nan Allah ya hana ka kudi ma gwaji ne. Wani Allah ya kan bashi cikin talauci, kai ma bashi a talaucin, ba shi abinda zai ci abinci kawai, wannan ya fi dacewa da shi. Wani mai arziki ne, mawadaci ne, to a bashi cikin wadatar. Saboda haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bamu labari, wasu mutane guda uku, da mai kora, da kuturu, da makaho. Sai Allah ya nufi ya jarabce su ya gwada su, sai turo mala'ika, da mala'ikan ya zo ya samu kuturu, ya ce kuturu menene bukatarka, ya ce bukatata na warke yan yatsuna su toho, in dawo yadda kowa da kowa yake. Bayan nan fa ya ce sai kudi, kudi. Saboda haka mala'ika ya shafa kuturu, kuturu ya warke, aka ɗauko raƙuma mai ciki aka bashi, ta yi ta haihuwa, sai da ta haɗa masa garke, ya zama duk garin ba mai arzikin raƙuma kamar sa. Sai ji wajen mai kora, kun san kora ai, irin farin ciwon nan da yake cinyewa mutum gashi, kaga yana yana murza ta gari na fita, to ba a ku zama kusa da shi, sai ka ɗauki kora kai ma. To wannan kora ɗin yana cikin abin da ake ƙyamar zama da mutum, kuma yake cinyewa mutum gashi ya lalata masa kai. To sai aka zo aka same shi, kai fa me buƙatar ka, yace na warke gashi na ya fito ya kyau. Daga nan fa yace sai kuɗi, aka shafa mai kora i warke, aka kawo saniya mai ciki aka bashi, aka yi masa addu'an Allah ya sa ma albarka. Saniya ce ta haihuwa, sai da ta haɗa masa garke, ya zama duk garin ba mai arzikin shanu kamar sa. Aka je wajen makaho, kai fa makaho me buƙatar ka, yace buƙata ta ido na ya bude in dinga ganin jama'a. Bayan nan fa yace sai kuɗi, aka shafa idan sa ya bude, aka kawo tunkiya mai ciki aka bashi, sai ta haihuwa har sai da ta haɗa masa garke, ya zama duk garin ba mai arzikin awaki da tumaki kamar sa. Sai da lokaci ya tsawo, sai Allah ya turo wannan mala'ikan karo na biyu a matsayin matafiyi mai neman bukata, domin an ba su, yanzu kuma za a gwada su. yaje gidan kuturu a dafa yanzu alhaji ne mai shanu yanzu ina ba mu kalmar kuturu a wadan yazo ya sallama yace masa ni ba ko ne matafiyi ne guziri na ya kare ba yadda zan isa gida sai da taimakon Allah sannan da taimakonka ina neman ka dan girman Allah ka bani raƙumi daya a cikin garken nan na siyar ne guziri in isa gida yace alhuququ kasira wallahi abu ba sun mana yawa kullum haka muke ta fama da masu zuwa ka san ayyar alhazan nan da masu wallahi abu ba sun mun yawa yace ba kai bane da na san ka kuturu mutane suna kyamarka saraka ma an za a baka sai an koma daga baya ko canji ba a karba hannun kuturu yace a ba ni bane ni wannan dukiya mun gaje ta ne kaka da kakanni ba mu taba sanin talauci ba a zuriyar mu yace to in ƙarya kake Allah ya mai da kai da kake da kinga magana ta kare sai tafi gidan mai kora shi ma ana ta hada ana ta soke shanu ana lodawa ya manta da shi waye yazo yace ni matafiyi ne ka dubi girman Allah ka bani saniya ɗaya tak a cikin garken nan ba fa duka ba ɗaya tak ne amfani da ita ne guzuri in tafi gida wallahi abubuwa sun mana yawa haka muke ta fama da jama'a wai ba kai bane da mai kora jama'a na gudunka ita ba ni bane wannan dukiya kakana da babana da kakana da dukkanmu masu arziki ne mu taba talauci ba balle mu san wata kora yace to in ƙarya kake Allah ya mai da kai yadda kake da ya tafi gidan makahu yayi sallama yace masa ni matafiyi ne guziri na ya kare ba ni da yadda zan isa ga gida sai da taimakon Allah sannan da taimakonka ga banbanci tsakanin ka ce taimakon Allah ba a cewa taimakon Allah da taimakon wani sai a ce sannan da thumma kaga thumma bika sannan da taimakonka yace ka taimaka min da tunki ya ɗaya dan girman Allah mai guziri da ita tafi gida yace shiga garki ka ɗeba abin da ya maka a bude masa garke shiga ka dintsa yace wallahi da haka nake ba ni da shi Allah ne mun wannan arzikin dan haka mutum ba zai zo neman taimako ba in hana shi jama'a kowa ya duba ya ga da ya yake duk wanda yake da arziki ya duba ya ga arzikin nan na gado ne ko Allah ne ya bashi to in mutum ya zo neman taimakon abinda bai wuce ɗaya masa biliyan ba kai ta shan kunu kai ta zage-zage kai ta fada kai ta koran mutane dan me ba shi mana ka sana ko mala'ika ne to saboda haka wannan shi kadai ne ya sha yace to dama su ma din da sun bayar ba karba za a yi ba gwaji ne gwada su akai yace to kai ma ba za a karbi naka ba Allah ya yarda da kai yayi fushi da waɗancan guda biyun to haka dan adam yake kalla Allah yace ba haka bane bayarwa da hanawa ba alama ce ta sokoki ba za a iya baka ka halaka a hana ka ka halaka za a iya baka ka tsira za a iya hana ka ka tsira la tukrimunal yatim Allah yace ba kwa karrama maraya ba kwa mutunta maraya ba kwa darashta maraya an ce wannan kalma akwai ban tsoro kalla bal la tukrimunal yatim kamar fada Allah yake wa al'umma cewa kun yi watsi da marayu kun yi watsi da yaran da iyayensu suka mutu kun yi watsi da yaya waɗanda ba su da gata a cikin al'umma yayanku kadai kuke biya wa makaranta yayanku kadai kuke kaiwa asibiti yayanku kadai kuke wa dinkin sallah yayanku kadai kuke ba abinci yayanku kadai kuke tambayar lafiyar su da abinda suka ci da abinda suka ci inda suka kwana ga makocinka ya mutu ya bar matarsa da yaya yayan ka kisa su a makaranta yayan ka kai su wato su koyi ilimi su koyi tarbiya su koyi sana'a ka ika kai su asibiti samu magani ba dole ne waɗannan yaran su karkace ba su zama bala'i a unguwa su koma shaye-shaye matan su shiga karuwanci yan mazan su shiga yan kalare su ta kashe mutane a gari ba saboda ba a yi musu gata ba ba ku kula da su ba ashe rashin kula da maraya babban musifa ne a cikin al'umma duk garin da suka yi kwamitin marayu suke taimakawa ranzuran nan a wata unguwa guda ɗaya a layi ɗaya nace a rubuta min sunayen iyayen marayu mata da marayun sai da aka rubuta mata 41 wacce dukkan su kuma ba wai sakin su aka yi ba kowace mijinta ya rasu wata mijinta ya rasu ya bata da yaya 7 wata da yaya 8 wata da yaya 5 wata da yaya 3 wasu ma a gidan haya suke wata ma ta kabar sai da aka samu taimako aka biya mata kudin da za ta kaba na wata 4 da kwana 10 a gidan don mijin bai ba komai ba duk abin da ya tara an cinye shi wajen jinyar sa kuma ya rasu ya bata da yaya sannan irin waɗannan matan ba sa auruwa sosai muna nan mun tara fili duk mutumin da yazo neman aure ya ga matar ta kai shekara 40 ko kuma ya ga tana da yaya daga biyar zuwa sama sai ci akara makalla sai an samu wata ba zai ji tausayi ya auri mace mai yaya da yawa ya rike ta ya hada da yayan ya rike ya samu lada ba to wannan din tunda ya gagara a ba su abin da za su ci su sha ma ya gagara to wannan ne Allah yake mana fada la tukrimuna al-yatim ba kwa girmama maraya in nasa kudin ne a cinye akwai masu cin dukiyar maraya wanda Allah ya kira ta wuta balbal sannan akwai kuma wadanda suke shiga haƙin marayu din sannan Allah ta'ala ya ce wala tahabuna ala ta'amin miskin sannan ba kwa kwadaitarwa ba kwa ziga ba kwa sawa mutane kwadayi da marmarin su ciyar da talakawa ashe ciyar da talakawa babban aiki ne na alheri mutum ya samu kansa a cikin ciyar da talakawa da ba su abinci wa ta'kuluna turafa kuna cin gado akalan ci lamma mai tsanani kuna cin dukiyar gado in kun same ta ci mai tsanani ma'ana ku cinye duka gadan nan na wanda iyayenku suka ba muku ne ko ku gado ne wanda Allah ya gadar muku ya muku arziki ta hanyar noma ko kiwo ko sana'a ko masana'antu wa tuhibbuna almala Allah yake kuma kuna tsananin son kuɗi hubban jamma so mai tsanani wato ana tsananin son kuɗi dan adam tsakuni ha ko ni mawaki da yake cewa tsakanin dan adam da kuɗi wato in dai kuɗi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almal kowace al'umma tana da jarrabawa al'umma ta shine dukiya in dai da kuɗi to zaka ga hankalin mutane dai ya tashi an ruɗe an ga kuɗi kalla to Allah ya ce to ba haka al'amarin yake ba in kuka shagala da wannan kuka manta da Allah kuka ƙi taimakon marayu kuka ƙi taimakon miskinai kuke cin dukiya ci mai tsanani kuke son dukiya so mai tsanani idza dukkatil ardu dakkan dakka idan aka dandake ƙasa dandakewa idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa jaa rabbuka Allah mahalicinka yazo zuwan da ya dace da shi wal malaku al halin malaiku saffan saffa sun yi sahu sahu waji'a aka zo yauma izin a wannan rana ta alkiyama bi jahannama da wutar jahannama ya tabbata hadisin muslim da tirmidhi daga abdullahi dan mas'udu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yu'ta bi jahannama za a zo da wutar jahannama yauma izin a wannan rana laha sab'una alf zimamin tana da ragama tana da linzami 70,000 ma a kulli zimamin 70,000 malakin yajurunaha kowane linzami ɗaya ko mala'ika 70,000 ne wato mala'ika biliyan 4 da miliyan 9 suke jan wutar jahannama amma tana yunkurin tafin cike jumal wato a wannan hadisi kenan so da haka za a zo da jahannama kuma Allah zai ce yawma naqulu li jahannama halim tala'at wa taqulu hal min mazid Allah ce zan ce jahannama kin cika kuwa za ta ce akwai ƙari yauma izin a wannan rana yatazakkaru al-insanu dan adam zai tuno duk abin da yayi mai kyau ko mara kyau wa annalahu dhikra amma ina tunawa za ta yi masa amfani tunda bai yi ta a lokacin da ya kamata a duniya ba yaqulu dan adam yana cewa ya laitani ya kai cona qaddamtu li hayati abinda na gabatar ga rayuwata fa yauma izin a wannan rana la yu'azzibu azabahu ahad babu wani daya da yake azaba irin azabar Allah ko la yu'azzabu azabuhu ahad babu wani daya da za a yi masa azaba irin azabar da za a ba wannan kafirin ko kuma babu wani daya da yake azaba irin azabar da Allah zai ma wannan kafiri wala yusiqu wafaqahu ahad kuma babu mai dauri irin daurin da Allah zai masa wato ba mai azaba irin ta Allah ba mai dauri irin daurin Allah duk wata azaba da zaka ji tsoro ka ji tsoron ta Allah duk wani dauri da zaka ji tsoro ka ji tsoron daurin Allah sai Allah kuma yace ya ayyatu hannaful mutmainna ya ke wannan zuciya ko rai wacce take nutsatsiya wacce take da tauhidi da aqida da imani da san Allah da manzonsa irji'i ki koma ila rabbiki zuwa ga Allah mahalicinki radiyatan kina mai yarda mardiyan ana mai yarda dake kin yarda an yarda dake kamar da Allah ce radiyallahu anhu wa radu anhu fadkhuli fi ibadi ki shiga cikin bayina na gargaru مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تارد وأن نجرتهم باي وحسن أولئك رفيقا تشجوا أن ودخلي جنتي تشجع تكن الجنة فالله سامنا تكن ون الرئي نتأذية وتتزو والله ده توحيدي ده إيماني ده سن الله ده منزنسا ده بن الله ده منزنسا ده جرم ما الله ده منزنسا da yinayi bari na bari da Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni ayi kuma wannan zuciya ta yi wannan ya hada kowanne mumini wanda yazo wa Allah da zuciya wankakkiya yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim ranar da ƴaƴa da dukiya ba sa amfani sai wanda yazo wa Allah da zuciya wankakkiya kubutacciya wannan shine karshen wato wannan sura suratul fajr abinda tai kira ayi Allah ya bamu ikon yi abinda tai kira a bari Allah ya bamu ikon bari mallan yaya matsayin azumi na ina shayarwa amma sai wani ruwa launin ƙasa amma ba jini bane ya rinka fito min to na farko kina shayarwa tunda kina shayarwa watakila bakiya jini in kina shayarwa to sai kuma wani ruwa launin ƙasa kuma kin ce ba jini ba tunda ba jini bane ba shi da wani hukunci face ai tsarki a cigaba da azumi inda shayarwa ce ta zama danki baya samun madara idan kina yin azumi to shine malamai suka ce an dauke miki azumi in bayan sallah kai kin gama shayarwa kyara ma ko ciciyar mallan yaya idda ta yake an sake ni bayan haihuwa ta da ba a sadu da ni ba kuma har jinin al'ada ya zo mini an sake ki bayan haihuwa idan aka saki mace bayan ta haihu to dole dai sai ta yi jini uku matsalar shine akwai matar da in tana shayarwa ba ta yin jini dan haka sai ta yaya dan wata 24 ko wata 20 sannan ne jini yake fara zuwa kaga wannan iddar ta za ta yi tsawo kenan in ana son ta gama iddar da wuri sai dai a karbi yaron a bawa wani ya shayar da shi amma dole sai ta yi jina nan guda uku tunda mai jini ce kuma Allah ta'ala ya ce wal muqallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in tunda quru uku za su yi to dole a jira su yi wannan quru din guda uku mallan yin dayin ya halatta ga namiji ko mace mace dai tana iya yi domin kwalliya ne mace tana iya yin wannan domin kwalliya ne amma namiji ya zai yi kwalliya da irin wannan a gashin kansa ita mace ya kwalliya ce dama an yadda ta gyara gashin ta in ma akwai wani abu da za ta sa wanda zai sa gashin ya yawa ko ya tsawo ko ya laushi in ma ƙasa zai tabo saboda tsawo ya halatta ta sa abinda kawai ba a yadda ba shine ita mace tana da furfura kuma ba ta yi aure ba ta tura gashin kanta idan ta tura gashin kanta kaga wani zai dauka ainihin mara furfura ce sai kuma ya aure ta kaga an yi ta dalisi to wannan amma idan matar ka ce da miji mutum yana sha'awa matarsa ta dinga masa kwalliya da gashin kanta sai ta gyara shi yadda zai faranta wa mijin rai ya ƙara jin daɗin zama da ita wannan shari'a wato bata hana ba amma in aure za ta nema wanda ba a san tana da wannan a matsayin aibi ne ko rashin gashin ko kuma kasancewa gashin yayi fari aibi ne da in mijin ya gani wata kila ma ba zai aure ta ba to kuma sai ta zo ta tura shi ko ta boye shi ya koma wata kala kaga mijin zai dauka cewa gashin ta baki ne ko ya dauka wani kala ne daga baya kuma ya bayyana ba haka bane dan haka kenan wannan ya shafi irin wannan to wadanda suka saurari BBC dazu sun ji an bugo mun an yi hira akan mutane da aka kama wadanda suka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Kano wanda aka gabatar da su ga kotun musulunci kuma aka yanke musu hukuncin kisa an samu shaidu da dukkan dalilai da suka tabbatar da cewa waɗannan mutane su ne suka shirya wannan taro wanda a gurin aka yi waƙoƙi aka zagi Allah kuma a ƙarshe aka ƙare da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma aka kama waɗannan mutane hukumar hizba ta kama mutum 6 daga ciki hukumar ƴan sanda ta kama 5 aka gabatar da su a kotu kuma ake ta shari'a to yau ne aka zo karshen wannan shari'a wanda kuma muna fata hakan Allah ya sa ya zama kariya ga addinin musulunci da haka ya kamata kowa ya iya bakin sa taba martaba annabi sallallahu alaihi wasallama ba abu ne na wasa ba. Mu girmama annabi sallallahu alaihi wasallama, mu so shi kuma mu iya bakin mu. Kowa ya kare martaba annabi sallallahu alaihi wasallama, wannan shine musulunci. Kuma ba zai taba yiwa a cikin musulmi a kyala mutane suna fadan munayen maganganu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, wanda in Allah ya fushi ya dauko wani bala'in ya saukar, to sai an rasa inda za a sa kai. Saboda haka muna godiya da wannan kotu da ta yi nazari, ta yi bincike, ta kuma tabbatar da wannan hukunci. Muna fata kuma za a zartar da shi a lokacin da ya dace. Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi. Allah ya kare mu, ya kare imaninmu, ya kare bakinmu, ya kare dukkan musulmi daga shiga cikin haƙƙin Allah ko haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tadda yadi ɗari daga 'yar tsohon gwamnan Gombe Hajiya Fatima Danjuma Goji ta ce a saka asusun marayu a yi mata addu'a. Akwai liyafu, me liyafu, lifayu, okay, lifaya guda shine jam'in. Akwai lifaya wato mayafi kenan guda 63 da riguna guda 4 daga wata 'yar uwa a yi mata addu'a, Allah biya mata bukatunta. Akwai turaman atamfa guda 4 da doguwar riga daga wata 'yar uwa a yi mata addu'a, Allah biya mata bukatunta na alheri. Shadda yadi 10 daga wani dan uwa yace a yi masa addu'a, Allah biya masa bukatunsa. Daga wata 'yar uwa tace, mallam na sayar da wani abin da na gada daga babana, na siyi mashin don a yi mini aiki da shi a caba. Sai aka buge mai aiki da mashin din, aka gudu da mashin din. Nake roƙon Allah ya mini mallam ya mini addu'a, Allah ya dawo min da haƙina. Gaskiya kan ba kyauta ba. To Allah ya dawo miki da haƙinki. Allah kuma ya kiyaye faruwar haka a gaba. Dukkan musulmi masu bukata ta alheri, Allah ya biya musu. Duk masu gudun wani abu, Allah ya tsare su. Allah ya kare mana imanin mu, ya kare mana musuluncin mu. Allah ya bamu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu, ya kare mu daga dukkan sharri da tashin hankali da fitintunu da rigingimu da hatsaniya. Allah subhanahu wata'ala, muna roƙonka rahamarka da afwarka da jin ƙanka. Wannan damuna Allah ya sa ta zama mai albarka. Allah muna roƙonka ka lulluɓe mana wannan ƙasa tamu da albarka. Shugabannin da aka zaɓa, Allah muna roƙonka musu jagoranci zuwa ga samun zamantakewa mai kyau a wannan ƙasa. Allah muna roƙonka rahamarka da afwarka da jin ƙanka da alkhairinka. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal-janna wa na'udhu bika min sakhatika wan-nar. Allahumma inna nas'aluka bi anna laka al-hamda la ilaha illa anta al-mannan badi'a as-samawati wal-ard zul-jalali wal-ikram ya hayyu ya qayyum zul-jalali wal-ikram ya hayyu ya qayyum inna nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika min an-nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu.